sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalma ci garba ne tare da Aisha Mu'azzu da sauran abokan aiki muke saki dawo muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. Cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro sun mamaye gidan Malam Buba Galadima a Abuja har yana cewa
ni dai za su kashe ni a gidan yau, ya kamata duniya ta sani. Ba inda zan tafi, duk abinda za a yi ai, ba inda zani, duk abinda za a yi ai, sai dai sun kashe ni.
Za kuma a ji cewa an damke mutane wajen 51 a jihar Borno kan miyagun laifuka iri-iri. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu. Muna kuma tafa da sharhin jaridun kasar Kamaru, sai kuma su ra'ayoyi masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
Masararo, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargaɗin cewa da akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummominsu. A jiya Talata ne wata ƙwararriya a fannin allurar rigakafi Dr. Nancy Masonia ta ce yanzu ba batun ko akwai yiwuwar faruwar hakan ake ba a ƙasar, sai dai yaushe ne hakan zai faru. Ta ja hankalin 'yan Amurka cewa su yi tsammanin ƙwayar cutar na iya shafuwar ayyukansu na yau da kullum, amma kuma ba ta bayyana yadda munin yaduwar zai kasance a Amurkan ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka a shirye take kan wannan ƙwayar cutar. Masonia ta yi gargaɗin cewa ya kamata al'ummar Amurka su kasance a faɗake da shirin kota kwana. Wannan gargaɗi na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta aika da wani sakon gaggawa a jiya Talata wanda ke gargaɗin ƙasashe su kasance a shirye domin akwai yiwuwar samun ɓarkewar cutar a duk faɗin duniya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata ya tabbatar da mutuwar sojojin Turkiya biyu a Libya, inda dakarun sojin Ankara suke goyon bayan bangaren gwamnatin da kasashen duniya ke marawa baya a Tripoli. Waɗannan bayanan rashi na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan adawar Turkiya suka tsananta matsin lamba akan kudurorin Erdogan a Libya. Mutane biyu sun yi shahada a Libya, Erdogan ya faɗa wa manema labarai a gabanin wata ziyara da ake sa ran zai kai a Azerbaijan. Shugaban kasar Turkiya bai bada wani bayani ko a ina ko kuma yaya ko kuma yaushe suka mutu ba. A watan Janairun bana ne hukumomin Ankara suka fara aika dakarun soja Libya domin baiwa dakarun gwamnatin National Accord a Tripoli baya. Dakarun janar Khalifa Haftar, wanda yake da karfin iko a gabashin Libya, suna ta kaiwa dakarun na National Accord hari kai tsaye babu sassauci. Dakarun kasar Libya kuma LNA waɗanda suke ƙarƙashin Haftar suna da goyon bayan ƙasashe kamar su ƙasashen daular Larabawa, Misra da Rasiya. A ranar Asabar ne aka ce Erdogan ya ce domin ramuwan gayya, wato na kisan wasu da suka yi shahada, dakarun Turkiya sun kashe mutane 100 cikin mayakan Haftar. A wani mataki da ya ɗauka sakamakon tunzura da ya yi a kan Libya, Erdogan ya yi wa wani jiɗan jarida tsawa kuma ya haɗa da kafar yaɗa labaran da yake yi wa aiki a dalilin cewa ya buƙaci ya sanar da shi adadin sojojin ƙasar da aka kashe a Libya. Erdogan ya amsa masa cewa ku daina ƙirƙirar labarin ƙarya. Kana ya ƙara da cewa ban damu da duk wani abin da 'yan adawa za su faɗa ba.
Gaishe ki kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Za mu nufi birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda jiya jami'an tsaro suka mamaye gidan kakakin kwamitin yakin neman zaben babbar jam'iyyar adawa ta PDP Malam Buba Galadima. To ko me yayi zafi shi ba wuta ba? Nasiru Adamu Itikaya, gare ka.
Is it no paper you brought from the court?
Is it paper?
I have
that paper as the force of law. Is the same order.
Jami'an tsaro sun ba mai gidan kakakin campaign din babbar jam'iyyar adawa PDP Buba Galadima a unguwar Wasatu, da lamarin ya nuna na rashin biyan bashi ne da ya taru da kudin ruwa daga 2004 ya kai naira miliyan 349, inda asalin kudin kimanin naira miliyan 171 kai ne. Buba Galadima, wanda kafin lamarin ya ta'azzara, ya ce ya ga 'yan sanda sun mamaye gidansa, amma bai san me suke nufin aikatawa ba. Daga bisani an fahimci cewa lamunin banki ne da Buba Galadi mai karba da nufin sayo takin zamani daga Ketare. Amma a cewar sa don hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI na binciken bankin sai aka ki karbar takardar shaidar lamunin.
Ai ba wanda zaka sai kayan sa yace ba zai sayar maka ba. Amma in an sayar kudin ba zai fito ba saboda binciken da ake yi wa wannan bankin wato UBA Nigeria a can Amurka. Kawai sai suka aika min da cewa suna bin naira miliyan 349. Nace ni ban san da kudin ba tunda ban ci ba ban sha ba. Ko kwabo ban karba ba suka kai ni ƙara alƙaliya tace ko sun zuba kuɗin a banki ko basu zuba ba tunda dai an yi min approve a takarda to ruwa yana nan yana bina nace ban yadda da wannan shari'a da aka yanke ba na tafi court of appeal ta soke wannan shari'a ta wanke ni kwatsam yanzu shekara guda da wanke ni kawai shi lauyan da ya kai wannan ƙara sai dawo daga court of appeal ya dawo baya yaje high court Allah kadan ya san abin da suka yi da alƙalin yanzu aka mayemaye gidana cewa sai na biya wannan kuɗi
zuwa hada wannan labari jami'an tsaro sun umurci duk jama'a su fice daga gidan Buba Galadima dan za a karbi gidan a matsayin ajiya dan biyan kuɗin Buba Galadima ya ce sam ba zai fita daga gidan ba
hukuma ne ni dai za su kashe ni a gidan yau ya kamata duniya ta sani ba inda zan tafi duk abin da za a yi ai ba inda zani duk abin da za a yi ai sai dai sun kashe ni Ni ba na fita sauran mutane na iya fita amma ni ba inda zani
Yanzu dai za a jira ga yadda wannan lamari zai kaya da tuni wasu suka fara kawo alakar siyasa a lamarin duk da injiniya Galadima bai ambata hakan ba in ka dai bai cewa masu son wulakanta shi ba za su samu nasara ba Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
To ga da Nasiru yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu
Halin da ake ciki kuma a China da Korea sun bada rahoton karin kamuwa da cutar coronavirus a jiya Talata a yayin da kasuwannin hannun jari a Japan suka kasance cikin mawuyacin hali a karo na biyu a jere a kasuwar jari ta duniya inda ta tafka mummunar asara a wani bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya mika bukatar sa ga majalisar kasar ta samar wa gwamnatin sa kudi dalar Amurka miliyan 2.5 domin yakar cutar Jami'an lafiya na China sun bayyana cewa mutane 71 ne a baya-bayan nan suka kamu da cutar inda adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar ya kai 100 wato ya kai 2,660 a kasar China ne aka fara ba da rahoton bullar cutar Gwamnatocin Amurka, Burtaniya da Norway kasashe uku da suka jagoranci shirin samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu sun yaba wa bangarorin shirin sulhun da aka yi akan cimma wa'adin da aka shata tare da kafa gwamnatin haɗin kai a ranar Asabar din da ta gabata kasashen uku da aka walakabi da Troika a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun yi maraba da matsayar da gwamnatin kasar da jam'iyyar adawa suka dauka na sadaukar da wasu bukatunsu wanda ya kai ga cimma wannan gagarumin nasarar Sanarwar ta ci gaba da cewa akwai bukatar masu jan ragamar wannan gwamnatin na rikon kwariya su ci gaba da aiki tare da kuma amfani da shawarwarin al'ummar kasar da kungiyoyin farar hula domin samun nasara. A ranar 15 ga watan Fabrairu ne shugaba Salva Kiir ya amince da maida kasar kan tsarin jihohi 10 da gundumomin mulki 3. A shekarun baya ya yanke shawarar tsarin kafa jihohi 25 ba tare da ya tuntubi wani ba. Daga bisani kuma ya maida jihohin 32. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyara mai cike da tarihi da ya kai kasar India inda ya samu gagarumin tarba daga al'ummar kasar da gaisuwa irin tasu Namaste Trump ziyarar da aka karbe shi a daki mai daraja na Taj Mahal ta nuna cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu na ƙara ƙarfi fiye da yadda yake a baya Shugaban ya tsaya kan rubutaccen jawabi a wannan ziyarar da aka shirya don jaddada kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Amurka da India yace zamu dade muna tuna wannan kyakkyawar tarba da al'ummar ku suka yi mana a cewar Trump daga Prime Minister India Narendra Modi ya kara da cewa wannan ya bayyana karfin soyayya da kauna ta gaskiya kasashen biyu ba su kai ga nasarar warware bambance-bambancen da suka shafi harkar cinikayya ba a tsakanin su to amma masu sanya ido akan ziyarar sun ce Trump ya amfana daga tarban mutane 100,000 na wato 100,000 na kasar a ziyararsa farko bayan ya kuuta daga yunkurin tsige shi Wannan ziyara ya wanke Trump daga zargin da ake masa na dakushe karfi da kwarjinin Amurka a idan duniya. Ji Thomas Schwartz, wani farfesa akan dangantaka da kasashen waje a Jami'ar Vanderbilt.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jihar Borno mai fama da nakukan ɗan bindiga inda jami'an tsaro suka damke mutane 51 saboda laifuka iri-iri. Harun da Dauda gare ka.
Rundunar ƴan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 51 ga manema labarai da ce ta kame tana kuma zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban ciki har da laifin kisan kai da fyaɗe da fashi da makami da zamba cikin aminci da dai wasu laifuffukan na daban. Rundunar ta ce ta kame waɗannan mutanen ne a fadin jihar Borno da suka hada da wasu guda uku da ake zarga da laifin kisan kai da kuma wasu mutane 8 da ake zarga da laifin fashi da makami da wasu mutanen guda 10 da su ma suka fada hannun jami'an ƴan sandan da kuma ake zarga da laifin satin shanu ala da wasu mutane 15 da jami'an ƴan sanda suka gurfanar da su ma ake zarga da satin latroni da ma dai wasu da ake zarga da aikata wasu laifuffukan na daban. Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Borno ASP Edad Okone dai ya gudanar da taron malema labarai kan wannan kame da suka yi.
The command has passed 3 cases of culpable homicide.
Yace akwai wasu guda uku da aka kame ana kuma zarga da laifin kisan kai kuma an kame su ne a ƙauyen Melari a karamar hukumar Gubiyo. An dai ba mu daman yin magana da waɗannan mutane da ake zargan.
Me ya ka kawo ka nan?
Wani karamin matsalan ya faru a gida.
Me wani irin matsala?
Irin matsala na rafa haka.
To kai an ce yarinya a shekara 5. Ka san tare da mariya?
Gida daya miki da ita.
To me ya faru? Ka ranga sha'awar yarinya a shekara 5. Kai shekarun ka nawa da haihuwa?
Kana na 19.
19. Kana da iyali ne?
Ban da
iyali. To ko wani lakami aka baka cewa ka nemi yarinya karama?
Kai gaskiya ba wannan lakami.
Shekarun ta nawa tukuna yarinya?
Shekaran ta kaman 6 haka.
Ya shekara 6? Ka taba yi ne ko kuma wannan karon ne ka fara?
Wannan karon ne kawai Allah ya jarabe
ni. Shine ka fara? To me faru aka haka?
Akan mun fara abokina ne akan kurina ne sai muna fara da shi Allah ya murtuka.
Me kai masa har yanzu?
Muna fara ne shi ya buga masa sanda ne sai ya buga karfe.
Sai ya mutu.
Eh sai ya mutu.
Zuciya ta bige ka har buga mutum karfe ya mutu.
Gowin kuskure ne zuciya yana akan kurina akan ya ce mun bare bayar bane.
Ya ce ba zai bayar bane. Ba shi ne karba rubu ko
ba shi ne karba gurina.
Na nawa?
2500 ne.
Masa me sunan ka?
Sunana Musa Isa ne.
Daga ina ka zo?
Daga Zigage ne zo.
Ina?
Zigage Kamaru.
Zigage Kamaru? To me ke aka kawo ka nan police?
Akwai ni takaddada na buga ne shine ina ba mutane 200 shine aka kama ni.
Kai ka buga takaddan ko kuma baka kai ka kawo?
A'a buga ne kawai dai.
Takaddan na gaskiya ne ko kuma jabu ne?
A'a jabu ne.
Kake buga kana karban kudi a wurin mutane? Zaman me kenan? Ma ayin gudun hijira ne kowa?
Ma ayin gudun hijira ne.
Kana ci musu meye akan takaddan?
Abinci za ka kawo.
Kuma ka kawo musu abinci?
A'a.
Baka da abinci ko saboda ka fiye abin hannunsu ne?
Kawai dai saboda in samu abin hannunsu kawai ne.
Kamar nawa ka tara wajen karban wannan kudade?
A'a abu da na tara waje na ba da 3000 na tara.
To aka ga shigo Najeriya kai dan Kamaru?
Na dade nan ai.
Shekara ka nawa yanzu kai da haihuwa?
Shekara na 50 ne.
Kai ga da kake yi kowa ko wallahi?
A'a wallahi babu kowa.
Na kuma tambayi CSP Ibrahim Muhammad ko ya za su yi da wannan mutum da aka mai na ba da katin jabu ganin cewa dan kasar Kamaru ne ga dai abin da ke cewa.
Mun gama bincike da mu abin da zamu yi mishi handover ma immigration department for deportation and da abin da yayi ya je can kuma sai a yi mishi hukunci.
Rundunar ƴan sandan sai idan ta kammala bincikenta ta gurfanar da dukkanin waɗannan mutanen da ake zarga a gaban kuli'a. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba. A shakata da wannan.
nake garin sarki ban mance da ku ba hamsawa ban mance da ku ba hamsawa
gaishe ka yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba
jama'a assalamu alaikum barkaku da sake kasancewa da mu cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Ma'azu a dalilin wannan ne yasa wakilin sashin Hausa Tamar Abadi ta tuntuɓi wani ma'aikacin hukumar yanayi na can kasar Niger Lawal Gaskiya to yanzu bari mu mika ragamar shirin da Tamar Abadi
abin da kamata mutane su sani shine cewa mu Niger nan kuma da manyan gurare da akwai kullun sanan aje kawai abin da kake sai shine iska wanda yake sarwo ni kar iyaka ba ko iska bane ke dan gashi amma iska ya kai kamar zuwa kenan kamar mita 7 da radi a segon kenan wurin cikin iska kuma in yayi ko tire nan sai da ni ya sako wannan kula ya sa shi ya daga sama kuma ya turo mana shi tun da iska ya tafi ne ke kawo shi kuma gurin wannan su cikin su ne akwai bezar na duk wannan bezar da gurin na fara duk nan gurin akwai Portuguese ban ci wannan anan kusan digiri tsafan ta akwai da person da boza da shi wannan gurin shi ma yana kuma da bayoyin nan na kula wanda take iya mobilize shi ne da wanda yi ko ina a duniya Portuguese Allah Allah ka kaman gurare guri guda haka wanga iska ne yanzu karfi ko bakwai kuma kuna jin iska ne dan hura to wanga iska yake tsago wanga kuran sai ya turo shi sama kuma sai ya kawo shi gurin mu wannan kuran yana iya zuwa duk kasa duka daga agar da sukanci agar zuwa telebiri daga difa ka kama kaje a telebiri duk kula ne a jijar wannan kuran da ke gani yana iya zuwa har Amurka kasa Amurka Latin kenan
ita dai wannan kura a cewar masana tana da muhimmanci ga rayuwar wasu itatuwa a matsayin taki da ma kifaye da ke cikin ruwa
to yana akwai wani fannin shi da yake da kyau shine kaman taki yake zama towa kaman yanzu lafoli da Amazonia wannan ton ne a shekara yake zuwa yana sabkatan kuma yana bunkasa a ce na cikin wannan fori Amazonia da wannan kuma da yawa kin nura shi da cewa lalle wanga kuran da ke ta cikin gurin yana zuwa can yana kuma na in ma ya zama cikin kaman ruwa kaman teku haka kaman ocean Atlantic akwai wasu plants da zalaka da sauransu wanda kiyi suke a wannan su yana sa su bunkasa kuran ya taba zu suna bunkasa to sai gani kuma harkan kamun kishi ma sai bunkasa tunda akwai abinci da yawa na kishi to wannan fanni ne na kwari na kuran wannan
sai dai a wani bangaren tana da illa ga lafiyar al'umma inji Lawan Gaskiya
to shi kuma a wancan fanni lalle sai wannan kuran yana iya hasar da sabuwa kamar zuwa fara da kamar masu tukun mota transfer kuma kenan lalle tunda mu kwatanta wannan kuran da video kaman kallon daga kallon nesa yanzu kaman aka ce desa meter na visibility kuran ya yi tsanani kenan a mita 500 ba a iya ganin wani abu don mutane su yi hatara su suna tuki su ji a hankali na biyu shi ne abinci da sauransu ya kamata a zangi rufe su ta saboda wannan kuran ba san ba wani irin cuta ke tare da shi yana yi wa cutar nan a ciki don ya kamata a yi hatara nan ba abu na uku shi ne kamar yanzu a faɗi wannan da ake da su wani television wani radio wani duk mashin wasu masu tsada sosai ya kamata lallai a rufe su da kyau kawai wannan kuran shi na tunda wannan kuran ba abu ba ne wanda ma ido gani ke gani abu na tare sai kankanin abubuwa ne ya kamata shi ma a wanga lokaci gaskiya a rufe ko ina da ko ina ta saboda wannan kuran sai zo ya shige wannan kuma akwai a tuta ma haka na ga masu asma da sauransu wannan ya kamata a kai koko wai Allah ya kula mu na likita sai doctor take nan dan tambaye bayani da su ko cikakken bayani shi ma bisa wannan harkan wanga illan da wannan kura yake iya kawo bisa kan tutura iri
ko yaushe ne ita wannan kura za ta iya karewa
eh to wannan kura ne za ta je har zuwa gobe bayan gobe har ma zuwa Bandrezi amma da yanzu kan za ji karkar kai kwana biyu zuwa uku tunda kuma ya tsaya ba zai tsaya haka nan ba tunda abu ne wanda iska ya tsaya ba yana da kudin lokaci kan ya zai sauka kasa san ba zai kida motsa shi ko sa ba zai kida shi haka
idan ba a manta ba A shekara ta 2019 watan Maris ne wasu kasashen kudancin Afirka waɗanda suka haɗa da Mozambique, Malawi da Zimbabwe suka tsinci kansu cikin wani mawuyacin hali a lokacin da mahaukaciyar guguwar iskar ta afkawa kasashen uku. Akan wannan ne yasa na tuntubi Dr. Mamadu Ibrahim Jafaru inda na tambaye sa yuwar wannan iska ya yadu zuwa wasu kasashe musamman ma ganin yadda ake samun sauye-sauyen al'amura a fannin yanayi.
Guguwar iska kamar lalle babban abin da ke haddasa ta. Kuma ƙarfin iska mai zafi ne da mu da ƙarfin iska mai sanyi. Daga nan ne dalilin ta. Inda in suka gamu idan kuma nan wurin sai a samu sahabi sai ta haddasa wani iska mai ƙarfi kuma yawanci iskar nan mai ƙarfi sai haddaso da ruwa masu ƙarfi wanda fuce Nijami. To lalle ana samun shi nan yankin Mozambique in gani kuma san ma mun fita ga Afirka ana samun shi can America Latin da ma America an samu iri-iri. Yanzu kuma abinda muka fara ma aka fara lissafi ana ganin yawan zagwa shi. Sai a samu ɗaya zuwa biyu ko zuwa shekara biyar haka. Yanzu kuma dandanan duk shekara ko duk watanni ma take ga wani ya haddasu kuma yana fannadiya.
To akwai yiwuwar bazuwar wannan guguwar mahaukaciyar guguwar iskar zuwa wasu yankin Afirka ba kudancinta ba kawai?
To lalle ya taso mu gamu in san shi kamar inda ake cewa irin wannan guguwar. Ai san ta ɗauki yawanci ta ɗauki abu wanda ƙasashe wanda suke kusan teku haka. Nemunan wurin kinga ko na ɗauka Afirka ta wannan da ta shahe mu Niger da Nigeria Afirka da West ɗin ba irin wannan abun ba ne ke damu ruwa kuma ke limfi ikon yanayinmu. Kamar munan wurin shi ne ake ce ma armatan iska wanda ke zuwa daga arewa.
Wato hunturu kenan.
Tasashen yanayin da ya kuce ke kamo ruwa shi kuma da ke zuwa da tekun Atlantic. To shi ne suke kokowa suna ƙasa da sama wanda ya tura wanga wanda ya turo wanga shi ne ya kike ganin yanayin kenan kin ga ba irin wannan ba iskan da ke kawowa da na teku mai ruwa da wancan kuma mai sanyi ta gamu su ba da irin wannan da ake ce ma cyclone da su. Lalle nunan wuri sun dai ba sauran wannan da ke cikin irin wannan tsarin yanayin ba lalle da ruwa da sami irin yanayin.
Shi kuma Sale Anka ya yi mana bayani ne akan kokarin da ya kamata al'umma su yi domin ganin cewa an rage raɗaɗin illoli na gurɓatar yanayi.
Kullum zaki ji koke-koke a gidajen rediyo jama'a suna ta kira ga gwamnati cewar kamfanoni musamman wanda suke fata a kamfanonin fata da suke zubar da ruwa da gwalo na masana'antu da kuma sauran masana'antu da suke Kano duk da dai yawancin masana'antun da ake ma'aikatan masana'antun ba ma sa ayyuka yanda ya kamata saboda babu wuta.
To masu sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe inda zamu kawo muku sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari da kuma duk bakin namu waɗanda kuka ji muryoyin su, ni Aisha Mu'azz take cewa ku huta lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azz da shirin yanayi da muhalli na wannan karin mai taken muhimmanci da kuma illolin kura da hazo. Yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara shi da yana muna wannan mako ne da jaridan Faizan Info an da farkon labarin ta ke nuni da cewar yanzu dai an fara yi wa yara kanana da tsofaffi mata kisan gilla a bangaren yan awaren kasar Kamaru. Sai kuma jaridan Quotidien an da ita kuma cewa ta yi ministan tsaron kasar Kamaru Bilal Beti Asomo ya bayyana cewar dole ne a gudanar da binciken gwagwabkan waɗanda suke yi wa al'umma na wannan bangaren kisan gilla. Sai jaridar Filkan an da ita kuma jawabi ta yi ta ce zabubukan da aka gudanar a kasar Kamaru yanzu haka dai ɗan adawa sun fara korafe-korafen su domin ganin cewa jam'iyya mai mulkin kasar ta yi musu fintinkau a zaben kananan hukumomi da na majalisar dokoki na kasar. Jaridar Republican kuma cewa ta yi kisan da ake yi wa yara kanana a bangaren yan aware na kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai ana wuce gona da iri. Sai jaridar FVA anda ta ce sojojin kasar jamhuriyar Kamaru suna goyon bayan gwamnatin kasar wajen yaki da suke yi da masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar. Jaridar Lojiu kuma cewa ta yi kamfanin hasken wutar lantarkin kasar Kamaru a yanzu haka dai bashi ya yi musu katutu suna neman barin kasar ta Kamaru. Jaridar Economy kuma cewa ta yi kananan masana'antu a kasar ta Kamaru suna hada kafada su da manyan kamfanonin kasar kasancewar suna samun manyan kudade na hannun jari. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda suka ce hukumar kwallon kafan nahiyar Afirka ka sun tabbatar da cewa za a gudanar da gasar masu taka leda na cikin gida a kasar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, muryar Amurka mai magana a Bundidi Bunza. Hakikanin gaskiya maganan da speaker ya yi ta Jamila akan dan kullun da aka kashe a yankin Yarbawa ya yi daidai, ya nuna yana kishin mutanensa kuma ya nuna yana tare da al'umma. Kalubalenku shugaban kasar Najeriya, kalubalenku ɗan majalisar arewacin Najeriya, kalubalenku sarakunan Najeriya. Yau gahi mutum guda aka kashe dan kullu dan majalisar yankinsa ya hito ya nuna abin da ƴan sanda suka yi bai daidai ba.
Assalamu alaikum, shafar salamar ya Amurka mai magana Alhaji Musa Aliyu Kasiya daga Kebbin Najeriya mazaunin uwar ra'ayi na dama mu musulunci yana son zaman lafiya ko babu addini da kai addinin musulunci son zaman lafiya. Akwai wasu sababu da wajen masu son madahon iko a cikin kasar nan waɗanda ba su samu mulki ba. Su ne ke kisa wannan al'amari na tashi hankali a kasar nan a mutu kowa ya rasa saboda ba su samu dama daga karagar mulki ba. Kuma Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ya kare mu da dukkan wani shirin mashiranta.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Ujerin da aka tuwa ɗan sami na ta jihar Kaduna Najeriya. A yi zanna da ra'ayina na musamman gwamnatin Najeriya. Ko da ba ce an kawo wannan an kawo wannan sai an munda na da kulawi amma mai ce a ga mutum su maji ya aka yi ka ko ko ka bato ba ma yin abin ku ce shi ya kamata a ce kuma ka ta ya ayyuka shi amma sai duk na ga mutum maji da in ji shi.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da nan ba kun ga murya tana ka ta kafar shi ta Taraba. Hakika wannan kalawai na jami'an tsaron Najeriya na kai wani mummunan hari a kan ɗansu addan Boko Haram da ake zargi suka hari ga kiɗa. Hakika mun yi waraba da wannan abu da ya faru ko muna fatan da an tsaron Allah ya ba su nasara su ci gaba da murƙushe waɗannan ta'adda har zuwa ƙarshe.
To da wannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarin duniya an munfa a taƙaice.
Ta takaice cibiyar kare yaduwar cututtuka ta Amurka USCDC ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar barkewar cutar coronavirus a cikin al'ummominsu. Wannan gargadi na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar jami'a a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta aika da wani sakon gaggawa a jiya Talata wanda ke gargadin kasashe su kasance a shiri a shirye domin akwai yiwuwar samun barkewar cutar a duk fadin duniya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata ya tabbatar da mutuwar sojojin Turkiya biyu a Libya, inda dakarun sojin Ankara suke goyon bayan bangaren gwamnati da kasashen duniya ke marawa baya a Tripoli.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin gaba daya, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ce ta taya na gabatarwa, sai kuma Salamu Abu da ya bada umarni da kuma injiniya mu na wannan lokacin Kelvin ne Ibrahim Kalamu ke garba ke cewa sai anjima wa salam.